haka ke magana akan mitoci 17 25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani Sarauniya Fara'a Nomad Dalol da kuma Ninya ko kuma VOA Africa zango 102.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com masu sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari Aune ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari
Assalamu alaikum jama'a barkamu da hantsi. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makiri. Wasu manyan jami'an gwamnatin Iran sun fada a jiya Asabar cewa kwace jirgin ruwa mai dukumai na kasar Burtaniya martani ne da Iran ta maidawa Burtaniya saboda tsare babban jirgin ruwanta na dukumai da ta yi a baya. Kamar yadda wani hoton bidiyo akan kwace jirgin ruwan Burtaniya da aka fitar wanda ya nuna zuratun sojojin Iran sun rufe huskokinsu da bakakin kyalle suna jira daga jirgi mai saukar ungulu zuwa cikin jirgin ruwan a yankin tekun Strait Hormuz. Kasar Burtaniya da wasu kawayenta na nahiyar Turai sun yi Allah wadai da kwace jirgin yayin da kuma suke ci gaba da kira da kwantar da jijiyoyin wuya akan tankiya da ake samu akan teku. Sakataren harkokin wajen Burtaniya Jeremy Hunt ya ce Burtaniya tana nazarin maida martani mai tsauri. Ya faɗa a shafinsa na Twitter a jiya Asabar cewa ya zanta da minista harkokin wajen Iran kuma ya bayyana masa matukan bakin cikinsa da takaici akan alkawarin da babban dan diplomasiyan Iran din ya yi masa cewa Iran za ta kawo ƙarshen wannan tankiya da ake fama da shi amma kuma halayenta ya nuna akasin haka. Da yake yi wa manema labarai jawabi da yammacin jiya Asabar bayan wani taron gaggawa da gwamnatin Burtaniya ta yi. Hunt ya ce ba daidai ba ne a kama jirgi mai dauki da tutar Burtaniya Stena Impero kuma ya ce hakan yana nuna akwai shakku akan tsaron jiragen ruwan Burtaniya da ma jiragen ruwan kasa da kasa a kan tekun Strait Hormuz. Ma'aikatar kula da harkokin yanayi ta Amurka ta yi kashe da cewa wani tsananin zafi mai hadari da kuma danshin zafi da ya bijiro a Amurka a ƙarshen mako zai iya haddasa cutar zafi cikin gaggawa har ma ya kai ga mutuwar wani bangaren jiki idan ba a dauki mataki ba. An soke shagulgula da dama a fadin kasar da suka hada da shagulgulan buki da bukukuwa da nishadi da kuma na wasanni. Ma'aikatar yanayin ta ce za a ci gaba da samun yanayi mai zafi a cikin dare daga maki 7 maki 70 zuwa 80 a wurare daban-daban. Za a kuma samu zafi mai yawa a yau Lahadi a gabar tekun gabashin kasar. Ma'aikatar ta kuma gargadi mutane su rika kulawa da iyalai da abokan arziki musamman ma tsofaffi a lokacin da aka taba samun tsananin zafi a kwanaki 3 a jere a cikin watan Yuli a shekarar 1995 sama da mutane 700 ne suka mutu a Chicago yayin da yanayin zafin ya haura ma'aunin degrees Celsius 36. Akasarin mutane da suka mutu da talakawa ne da kuma tsofaffi da ba su da iko da za su iya sayan condition mai samar da sanyi a cikin dakuna. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dubban mutane sun taro a Hong Kong a jiya Asabar domin bayyana goyon bayansu ga 'yan sanda kuma sun yi kira ga kowa ya kawo sun kira da a kawo ƙarshen tashin hankali wanda ya biyo bayan jerin zanga-zangar kin jinin dokan nan da ya tada arangama tsakanin 'yan sanda da masu fafutuka da ya jefa birnin cikin rikici. Taron gangamin da aka yi wa take kare Hong Kong yana zuwa ne wuni guda kafin wata gagarumar zanga-zanga da aka shirya yi a yau na kin jinin gwamnati da kuma yanda take riko da kudirin dokan nan da aka dakatar da ita da aka dakatar da shi wanda zai bada damar mika masu laifi zuwa ga China domin a yi musu shari'a a can kasar China. Yan sanda sun yi kira da a kwantar da hankali kafin aiwatar da zanga-zangar ta yau Lahadi da ake sarin za a karfafa matakan tsaro a gurin. Hukumomi dai sun dauke shingayen karafa da masu fafutuka sai suka amfani da su suka datse hanyoyi a lokacin zanga-zanga na baya. Wani tsohon shugaban majalisar dokoki Jasper Tsang ya ce yanzu muna fuskantar juyin juya hali bayan mika ragaman Hong Kong ga shugabanninta, ya kuma kara da cewa muna fuskantar kalubala mai tsanani na kasa daya amma tana amfani da tsare-tsare iri biyu, wato yana nufin tsarin da Hong Kong ke amfani da shi tun bayan lokacin da ta samu yancin kai daga Burtaniya zuwa ga China a cikin shekara 1799.
Labaran duniyan kenan kuka saurara. Kuma dalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kadan zamu maimaita muku shirin domin iyali, amma bari ku fara da jin maimaitin shirin nakasa ba kasawa ba tukuna.
Nakasa,
nakasa,
nakasa
ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa da ku a wannan shiri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, wanda ni Suleiman Mumi Barma zan gabatar tare da taimakon abokan aiki. Shirin na kasa ba kasawa ba na wannan mako ya sauka a jamhuriyar Niger, inda wakiliyar muryar Amurka a Damagaram Tamar Abari ta tattauna da Bunu Mamman, likitan da ke ayyukan farfado da sassan jikin dan Adam. Bakon shirin na yau makaho ne da ya zagi ne dantse dan ganin ya kai ga samun kokwarar madogara a rayuwa, saboda haka ya dukufa akan karatu, lamarin da ya bashi damar karantar fannin likitancin kula da masu fama da sanyin sassan jiki, wato kinesiotherapy. Amma fa yayi wasu ayyukan na daban kafin ya koma wannan sashi.
Abun ya sami ne kamar ina college, kamar matsalar ido a kai ko na yi rubutu to da dai ban iya karanta shi. To ana nan akwai lokacin na prefe ba governor bane, lokacin na prefe ake cewa akwai mamun jarma kai da nan tambaye shi, to sai ya ce bari akai ni ecole ta makahi in koyi rubutu wanda ake ce mishi Ibrahim. Bayan na koyi shi kuma a cikin shekara daya biyu sai na tafi Algeria, wani gari da ake ce mishi Batna, shi ne gari na fudu a cikin department kin tasu guda 48. Na koyi abin da ake ce mishi communication telephone haka standardist. Bayan mun komo mu bakwai sai Allah sa aka maka fara yin concours na function public na daukan ma'aikata, sai kai jarabawa tukuna dauke ka aikin gwamnati. To muna cikin mune na farko, to Allah sa mu duka bakwai sai Allah sa aka dauke mai albiri tara da gomiya tara da shida.
Malam Bunin dai bai tsaya nan ba, ya nemi karin ilimi zuwa kasar Burkina Faso don ya kara fadada aikin shi.
Tun daga shi muna nan kuma ya muga a'a, to akwai wani abu na zamani da ake cewa masaje wannan kamar motsa jiki ko da wata kariya ne
murje
da ake yi. To sai muka yi aka ga wata lakwalo na zata iya daukan na kasar masu wanda ba sa gani su yi, amma a Burkina war gari da ake ce mishi Kudugu. To shi ma sai muka tai can, daga nan dai yanzu dai ta kai muka zo muka samu wanga matsayin wanda aikin da mai ido yake shine muke yi.
To kamar lokacin da ka tai Kudugu, wani ne kai ka Kudugu?
Akwai wani project da ake ce mai CBM, ana ce mishi CBM Kistoff Building Mission, kama wani ONG ne international wanda su ne suka zuba mana kudi mu guda uku muka tai duka matsalar ido muka yi ne. Da Allah ya sa muka dawo, kuma daga baya akwai a cikin nan wanda ma suka koma suka nemi karin ilimi yanzu suka zama digirgin suna na azumi insha Allah.
Daga wannan lokaci ka samu aiki a wani wurin ya koko aka kawo ka nan babbar asibiti ta da magara?
Lokacin da aka dauke ni ma sak tun daga minista mai kula da lahiya da magana aka kawo ni, kenan yanzu kuma a nan nake. annan nake kuma ina da aure ina da yara guda shida
kamar da farko kai maganar standardist lokacin kamar mai kula da harkar telefon kace ko harkar waya nan babu asibiti da shine ka fara aiki
eh da shine fara aiki shine fara tun da muka kare Algeria a 1991 ba mu samu aiki ba sai lokacin da aka fara wannan jarabawa ta daukan aiki to wannan ina harkar telefoni ki kamar an za a kira babban ma'aikata to akwai gindin gurumin na anda talhokin yake huta in zai zo sai ya zo daga kanmu mu ba ma'aikatan na ciki ma'aikatan za su ta sai sun biyo daga kanmu kuma mu hudda mu nemo musu waje ko cikin jiha ko kuma cikin kasa ko cikin duniya sai sun biyo daga kanmu mu ba su
ba wannan aiki ne kuma ka fara aikin massage
shi daga 2003 zuwa yanzu kuma nake harkar massage
kamar yaya ne shi aikin naka na massage
eh kin san abu ne da ake cewa duka na kasar su akwai wani da ake ce mishi kamar igiya barrier in a janye mai shingen zai iya yin aiki dai da wanda ba na kashashe to wannan da aka diba sai aka dauke wannan barrier to wannan massage kamar in ya shahi kareya ne ko ne na ciwon jiki duk abin da ya kai daga jikin kashi ne nama ko jan gaba to wannan gare mu ne ana kawo shi kenan insha Allah kuma mai aiki ne
kamar yaya ne kai
babu matsala kamar ina yin aiki kamar na mai gani za a zo a tambaya kamar ciwo kaza ne in mutumin ya zo kuma duk yanda za a yi mishi haka za mu mishi babu wani bambanci da mai ido da wanda bai
ko bunu yana cin karo da matsaloli a cikin wannan aikin nashi kasancewar shi na gasashe
to ita matsala a rayuwa ba a cewa babu sai dai wata in ta zo ka toshe ta kurum din yanda za ya toshe ita rayuwa bai yayuwa a ce ka rayu wani abu bai shi bai gitta maka ba bon da harkon muka zo kaman wanda zamu dauki ɗan malati ta akwai wanda za su ce sai na ido kuma daga ƙarshe suka ga kwana ɗaya biyu dole su koma wurin saboda akwai wanda za a kawo kamar mace haka ko a ce babu mata tunda wuce kuma babu mata masu harkar murjan to waɗansu masu ido suna sa kamar mutum yana jin kunya to kai baka gaba ma mutum balle mai ka ji kunya shi ko ya ji kunya a kana iya yin aikin ka ko matsala babu to dan a bisa wannan dai mun taba samun matsala ba wanda ta zo ta gitta gaban mu wanda muka kasa daidaitawa da ita kin san akwai ma'aikatoci da yawa wanda suke turo mana massage saboda akwai traumato akwai neuro akwai renjijiya akwai wajen masu harkar kashi akwai wanda ya shahi wani murane na yara da wani ne dukkan su wannan duka pavilion kinan na hospital wanda ya shahi kuna suna wace maza ku je hospital ku je kinizi wajen massage sun zo wannan ba mushkila ko guda kuma wani yaran da wannan kin suna samun biyan bukata
to kamar bangaren kamar kungiya ya zaka iya ce mana na kula na kasasu
eh kungiya a yanzu a nan Niger muna nuna sacrificial godiyarmu ga gwamnati saboda gwamnati a yanzu ba mu da rido babu hijabi tsakaninmu da gwamnati tun ba a ce shugaban kasa ko firama mina sakin shi babu saboda hannun nan da Niger ta sa hannu a bisa rakal haƙƙin na kasa sunan duniya wanda ta samu shi hannu a 2008 to tun daga shi dai muke ganin abin ci gaba ne ake alheri yana zuwa
bunan yayi kira ga ƴan uwan shi na kasassu inda yace kar su yi sanya
a yanzu ba wa na kasashen bane masu lafiya su ne na kasassu yanzu na kasassu kowa ya kama kanshi akwai aiki ku zo ku koya a ba ku kayan aiki a yanzu proje wanda muka na farkon baki akwai sama da mutum 200 wanda wani proje da ana cewa shi STP wanda onen take kula da shi aikuna 88 har guda 8 ta koya wa na kasu kala kuma an kare ne kashi a basu kaya a ce ku tai kuyi akwai wani proje da ake ce ASD Fondation Dominicus wanda yake a Alemanya shi ma sai dai koya mutum 31 aikin hannu ya basu kaya su ma suka tai suke yi a yanzu dai bana muna da waje mutum sama da 500 wanda region kin zandar ne aikin hannu an koya musu shi
yanzu haka dai a nan da magaran akwai makarantar makafi da masu hannu da shuni ke daukan nauyin su
wannan lakwalkin lokacin da federation ta dan yiwa musu ido ta je ganin su yaro 16 ne amma a dalilin wannan federation da ta yi kokowa da hannu da shuni wanda suke aleman wanda suke aleman da muka zo akwai iya muka hidiyawa wanda iyayen su ne ba su da halin kansu ne yara suka shiga bara ni a yau yara 43 a dalilin wannan motar ta je ta dauko ta kawo su ta mai da su gidajen su daga 16 a yanzu dai kwanan baya 33 ne me da ake yi journée africaine de l'enfant kamar rana ta yara na Africa Najeriya nan suna ta yara 43 ne to wannan yara 43 ba a ma kare ba
kuna biyar da su sau da
kan sau hatta abinci a ba su aiki kuma yara yanzu kuma akwai wani proje da ake ce Save the Children a cikin wannan Save the Children na yara akwai shashi ɗaya da yake so ya taba na ƙasa shine yana kasar su kankana wanda ya kamata su yi lakwal shi ma projen insha Allah nan zuwa karshen shekara za a ga menene muhimmancin shi kuma ya la diyawa na kasa su za a dage musu wannan shingen da yake hana su su yi lakwal bibara ba sana'a bace inda yara ne a suke su stay lakwal gudu uwayen su zo gare mu magan menene za a yi daukewa a san koko da zai wannan yaran ya yi lakwal shashin makahi kenan kankana shashin makahi manya an akwai aikin hannu yanzu zaka muna da center wanda bai fara aiki ba akwai yana nan an kewaye shi ne akwai machine ta yin garage akwai machine ta yin fire son akwai kudi ma da aka ce an aiko a sayi machine ta yin lakare to kana kenan in aka samu wannan manyan makari sa iya yin wannan aikin to do kuma an inde suna yi to mun yi imani gwamnati yau ta gani gobe to wala za ta sai ka kenan alage bara da a yanzu haka muna da mutum 130 da aka ba garaki a ciki kuma akwai makahi 38 a baka garaka a baka awakai a baka sharat bayan an baka sharat sai a zo hallo a maka ban daki a gidanka na zamani kin ga wannan kokari ne duka na kungiyar wannan tafe da rashin
to masararo nan shirin na kasa ba kasawa ba ke kammala a wannan mako sai a kasance da mu a makon gobe domin jin wani sabon shirin idan Allah ya kai mu a madadin wakiliyar sashen Hausa Adamu Garam Tamar Abari da bakon mu Bunu Mamman ni Sulaiman Muni Barma da sauran abokan aiki ke ce da ku mu ne lafiya
yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali
ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka sauka baiwa ku jama ha tambaya nike da ku jama ha tambaya nike da
idan harka da matasha da yawa a Najeriya yaran nan ka a zo a shafa musu duk wannan abin da mutumin nan yayi kawai shi mutum tsaye ba za a zo a shafa musu ba
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya idan kuna biye da mu makon jiya shirin domin iyali ya karbi bakuncin yaggogwar maya da ke zaune a nan Amurka Helen Bako da ke jihar California da kuma Hajiya Hurera Musa wanda ke zaune a birnin New York da nufin nazari kan batun marin da dan majalisar dattijai mai wakiltar Adamawa ta Arewa Elisha Abu ya rika kwafsa wata mace a wani shagon sai da kayan balagaggu na nemi sanin ko sabon shiga majalisar yayi haka ne sabili da matashi ne kamar yadda waɗansu suke da ra'ayi sai Madam Helen Bako ta bayyana cewa
ban yadda da wannan ba domin da a ce an samu matasa da dama da suna behaving kamar yanda shi wannan yayi shine inda mutane za su fara magana amma shi kadai ne kuma you know tsofin yan siyasa senators da suka dade da sun ci shi girma kuma ba su nuna sauran su ba na ce dukan su ba ba su nuna gurbi mai kyau ba
ba su nuna halin dattako
don shi matashi ne kawai ba yake wannan ya nuna wannan hali
to akwai kuma bayanan da na karanta bayanan farko da yi da wata hira da aka da shi shine wannan hoton bidiyon da ake yayatawa yanzu ba yanzu ne aka dauke shi ba an dauke shi ne tun lokacin da ba zabe shi senator ba an daidai siyasa ce yazo aka fitar da shi kaddara a ce wannan tsohon hoton bidiyo ne mu sake dawowa nan Amurka misali idan ka tsaya takara abinda kai ko kana yaro ne ka aikata ba daidai ba in ka tsaya takara sai an fidda shi
kada ma ki kai da nisa jiya ina ji a New York shi Jeffrey Epstein wanda shi billionaire ne an kama shi domin yana ya lalata ƴan mata in fact sun koma har 1990 so idan mutum ya tsaya takara nan dole ne a bincika irin halin da yake ciki ko da yaushe ne ya fara na san annan da sukan ce okay idan shi yaro ne lokacin da ya aika wata wannan ayyuka din za a iya gafarta mishi amma I don't think wannan video da yake wannan excuse da yake bayarwa cewa ai lokacin da ya aikata wannan ba zabe shi shugaba ba ko an zabe shi senator ko ba zabe shi senator ba ainihin abun shine yana da kyau kai mutum namiji kaman kai kana da mace kana da ƴa a gida ka ci zarafin wata mata a waje ko da shi senator ne ko ba senator ba bai kamata ya aikata wannan ba saboda haka zancen wai lokacin da BBF ita bai taso ba a gani na
mu koma question da kika yi maganan cewa wai dan shi matashi ne da sauransu ina harka da matasha da yawa a Najeriya yaran nan ka a zo a shafa musu suna da ideas kala-kala da zai kai Najeriya gaba so duk wannan abin da mutumin nan yayi kawai shi mutum tsaye ba za a zo a shafa musu ba sannan kuma na biyu da kike yake maganan cewa wai wannan bidiyon da ta faru da ne wannan ya bashi dama dan da ya faru yayi ma ya ci ma yaran nan kankananan ɗan matan nan da suke aiki sun tashin boro gidansu suna aikin su cece zai ci musu mutunci ya fa mishi don ba lokacin bane nan abinda nake fada za mu koma abinda na fara fada economic independence din mutane in mutum baka da abin hannunka baka da ilimi to fa kana cikin wahala kuma in ba in ana son mata a daraja su a basu su je su yi karatu sannan kuma su aikin su samu abin hannunsu da ba wani zai zo ya ringa tozarta amma da zaran ba a basu wannan right din ba na karatu da na samun abin hannunsu to it will be a long long time kafin a daraja mata a Najeriya because duk yanda aka mazan yanda suka dauki mata sun dauke mu mata kamar mu commodities ne ai su za su ba mu kuɗi ko abin duk ayi zazza banda kake katumanta banda ma fa physical abuse ana emotional abuse kin sani inda za a ringa zagin ki kowane safiya kowane dare a ringa gaya miki maganganu ba za ki iya magana ba ma duk ko za ki bar gidan nan ba don baki da inda za ki to kuma duk wannan abin da yasa yake faruwa ba a baka hanyar da kai zaka nemi abin naka na hannunka da zaka ce yau ba za a maka wannan extension ba so in dai muna son mata su miƙe a fara girmama su to a basu su karatu a basu su in suka yi karatun nan a basu su abin hannunsu
eh wato daga ƙarshe su tsaye na ji kina so ki ƙarin
hankali eh gaskiya ne abinda Hajiya take faɗi don da na dubi video din nan akwai abubuwa uku da suka tsaya mini na dubi ɗan matan nan da aka sa su a Toy Store na farko na yi bakin ciki sosai ban taba sanin cewa a Najeriya muna da adult toy store ba abin ya bani bakin ciki yau a Najeriya wai ana sayar da irin wannan video sannan wa aka sa a cikin store ɗan mata kin gane ana morar ɗan mata a wannan wuri na biyu bisa ga sauran maganganu da aka faɗa wai ya zo wannan toy store da wayansu ɗan mata guda uku ne idan da gaske ne ɗan matan nan ana trafficking din su ne fa kila ba shi bane zai je amfani da su akwai wayansu wanda za su yi amfani da su sannan na uku na lura lokacin da aka kira police ya zo cikin store din nan shi senator ya ce ma police ya kama matan nan ya kama ta je kulle ta sai shi kuma ya zo ya fara kama matan abun ya bani mamaki nace haka aikin police shi bai tambaye matan ba ya je a wurin ta menene ya faru kawai don gashi shi senator ya ce mishi ya kama matan kin ga abun ya bani tunani domin a Najeriya in zabi mutum shugaba idan mutum yana da kuɗi to suna da iko kamar yadda ita Hajiya ta faɗa suna da iko suna mulki akan mata saboda haka dole ne su wulakanta mata idan da mata ɗan matan nan da ake amfani da su zan iya baki labarin kwanan nan wata yarinya da ake amfani da ita nan amma police sun bi kamin su kama mutumin sun bincika ba sun zo sun kama mutumin kawai don yarinyar ta yi musu magana ba ɗan matan da ana amfani da su da aka kawo su wannan toy store din inda a ce suna da economic empowerment ne na kansu suna da ƙarfi za su je su yi amfani da su kamar yadda ake yi ba za su taɓa yi ba amma don rashin abun zaman gari sauransu suna sa kansu irin wannan hali kuma hakan nan mata da ake wulakantar su a gidaje ko a waje ma suna zama a gidajen domin ba su da hanyar yadda za su ciyar da kansu ko yaransu dole su karɓi irin wannan abuse da ake musu
to zan ba ku zarafi na ƙarshe me za ku shawarta dangane da wannan lamari a Najeriya baki ɗaya
first of all ni dai ina ganin wannan mutumin ko ne neman gafaran da yake ya bar office din nan secondly gaskiya mata su tashi tsaye in ana musu abin da bai kamata ba kas zauna suna shiru su ringa magana kuma su kuma waɗannan politicians din nan su gane cewa wannan lokacin ba lokacin da bane yanzu lokacin social media ne karka dauka wai abinda kake cima mutane mutunci da ba za a gane yanzu nan za a recording din ka ya fice so I hope wannan will be a lesson mutane ba kawai mata ba kowai da yake cima wani zalunci to yayi hakkara dan za a iya recording din ka a fitar da shi kuma but the only time that says zama yayi amfani wannan recording in dai hukuma ake
hukumomi
sun taking action an ce yanzu abin ke laifin nan a punishing din ka
to yau ma lokaci ya kwace mana sabili da haka zamu ja burki nan sai mako na gaba ku ji shawarin bakin namu kan wannan batu kafin nan a madadin Helen Bako da kuma Huraira Musa yan gogurmayar kare hakokin mata da ke zauna a nan Amurka da Chubahiro Dedone da daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na internet voahausa.com da alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan su muke ashe mu maza ba
to madalla abinda lokaci ya bamu damar ka muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyin su Amina Buhari auna ke cewa a wani lafiya